Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidajen radio amfani fara'a niya sarauniya da dazal fm a jamhuriyar Niger, sai ta alfa radio a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matsanancin karancin ruwan sha da wasu ƙauyuka ke fuskanta a jihar Kano.
Kilomita 2 haka, kaga ba zai yi ni kasance, wani yana da karfin da zai dauka haka, wani bai da karfin da zai dauka haka, wani kuma ba shi da dama da zai tsi wannan abin da ake dauka din, ma'ana da kike ne. Kan tuba ba, kuna gani da yawa, tunda gashi muna zaga da ku, kuna gani dan irin guraren da muke kwagula muna sa. Anan muke samun ruwan sha. Haka ma har sune mana wannan din suna so su raba mu da irin waɗannan guraren da muke dan kwagula muna samun ruwan sha.
A jamhuriyar Niger, masu rajin kare haƙƙin mata na kokawa kan abin da suka ce gwamnatin shugaba Bazoum bata ba su ba na kaso da ya dace.
Mu da muke jin a ba mu kashi 30 ko fiye da 30 a yanda muka yi gwagwarmaya, za a zo a ba mu kashi 15. Ai in an bi gaskiya mu kai ma kashi 40 da za ki yi matan sun yi kokowa. Mata sun yi abin a zo a gani dangantaka da wannan zaɓuɓɓuka da suka wuce. Yanzu kamata a ce mata an ba su haƙƙi.
Ita kuma hukumar tsara birane da filaye a jihar Borno da arwashin tara makudan kuɗaɗen shiga a wannan shekara.
Mun sare mu samu kuma Juma'a mai kyau daga Laraba ake gane ta. Tun yanzu first quarter mun samu over 350 million. So by the time mun ce mun yi wani kidayen wannan so hudu, quarter hudu, kaga mun samu 1.4 billion.
Muna da shirin yanayi da muhalli. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarwakin sojojinta 11 da suka ɓace a jihar Benue. Su dai sojojin suna aikin sintiri ne da ya kunshi wani hafsa ɗaya da sojoji 10 lokacin da aka ba da labarin ɓacewarsu, al'amarin da ya sa aka aike da ƙarin dakarun rundunar Operation World Strike don nemo su. Ga wakilin Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da ya fitar a daren jiya, kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima, ya ce daga bisani an gano gawakin sojojin 11 a kamar kumar Konshisha da ke jihar ta Benue. Rundunar sojojin Najeriya ta ce tuni dai an ɗebo gawakin sojojin, kuma ta ƙaddamar da farautar 'yan bindigar da suka tafka wannan aika-aika da nufin kamo su da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da samar da cikakken zaman lafiya a jihar Benue da ma sauran sassan Najeriya. Jihar Benue dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka fi fuskantar taɓarɓarewar tsaro. Domin ko a baya-bayan nan, sai da gwamnan jihar da kansa Chief Samuel Autumn ya ce shi ma da kansa 'yan bindigar sun kai masa hari. A wani harin na daban kuma 'yan bindigar harbe har lahira babban yayan tsohon gwamnan farar hula na jihar.
A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana tashin hankali da ake yi da bindiga cewa aibu ne a kan halayen mu a matsayinmu na ƙasa. Shugaban ya ba da umarnin da a tsaurar dokokin mallakar wasu makamai kana a matsa wa majalisar dokokin Amurka don ta sabunta da daɗaɗɗiyar dokar ƙasar da wa'adinta ya kare da ta haramta amfani da manyan makamai. Biden ya faɗa wa 'yan majalisa da 'yan ƙasar a fadar White House da rikicin bindiga ya shafa cewa kashe-kashe da bindiga a wannan ƙasa annoba ce kuma abin kunya ne a idon duniya. Ya ce yayin da adadin kisan kiyashi yake karuwa, 'yan majalisa a majalisar dokoki sun gabatar da shawarwari da yawa da addu'o'i, amma ba su iya samar da dokar tarayya ko guda ɗaya da za ta rage kashe-kashen bindiga ba. Ya ce lokaci ya yi da za mu ɗauki wasu matakai. Biden ya gabatar da shawarwarin nasa ne bayan da aka yi wasu kashe-kashe da yawa, wanda cikinsu har da hare-haren bindiga da a mako ɗaya kashe mutane 8 a Atlanta na jihar Georgia, yankin da ke kudancin Amurka, da kuma wasu mutum 10 a wani shagon sayar da kayayyaki a Boulder na jihar Colorado da ke yammacin Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Likitoci a babban birnin jihar yammacin Darfur sun ce adadin waɗanda suka mutu daga kwanakin da aka yi faɗan ƙabilanci ya ƙaru zuwa 125, yayin da sama da mutum 200 suka ji rauni. Wani likitan asibitin koyarwa na Aljanina ya ce asibitin yana fama da karancin kayayyakin aiki da za su kula da waɗanda suka ji rauni lokacin faɗan ƙabilancin da aka fara a ranar Asabar da ta gabata. Dr. Ahmad Ishaq Muhammad, memba ne a babban kwamitin kula da lafiya Aljanina, ya ce likitoci da jami'an jinya suna jinyar mutum 208 a asibitin koyarwa na Aljanina da kuma wani asibitin sojoji da ke kusa, ciki har da waɗanda suka ji munanan raunuka a rikicin na bayan nan a tsakanin ƙabilun. Dr. Muhammad ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa suna da mutum 20 da suka jikkata waɗanda suke cikin mawuyacin hali na rashin lafiya, kuma suna buƙatar a tura su zuwa Khartoum don samun ƙarin kulawar likita. A hukumance, Amurka ta sake shiga cikin ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan yanayi da tsaro jiya Alhamis a matsayin wani ɓangare na mayar da hankali na gwamnatin Biden kan rage duk wani tasirin matsalar sauyin yanayi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa wa manema labarai cewa wannan wani lamari ne mai matuƙar muhimmanci ga Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman saboda ba wai kawai matsalar tana barazana ga yanayinmu ba ne kaɗai, amma yana barazana ga tsaronmu mu duka. Linda ta kuma bayyana cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ayyana canjin yanayi shi ma a matsayin barazanar tsaron ƙasa. Hakan ya faru ne saboda rashin tabbas na mummunan yanayi da zai iya haifarwa ga mahimman albarkatu kamar su abinci da ruwa, wanda za a iya samun ƙarancinsu a ƙasashe matalauta, inji ta. Jami'an Afghanistan sun ce an mayar da wani jirgin sama ɗauke da tawagar manyan 'yan majalisar dokokin Pakistan jiya Alhamis, yayin da yake shirin sauka a babban birnin ƙasar Kabul bayan da aka gano wasu bama-bamai a filin jirgin saman. Babbar tawagar ta Pakistan za ta shafa kwanaki uku a babban birnin ƙasar Afghanistan a ƙarƙashin shugabancin Asad Kaisar, kakakin Majalisar Wakilan Pakistan. Kaisar da tawagarsa sun samu gayyata ne daga takwaransa na Afghanistan Mir Rahman Rahmani. Mai magana da yawun Majalisar Dokokin Afghanistan Abdulkadir Zaizai ya ce a yayin aikin ginin tawagar masu tonon ƙasa sun gano wani tsohon bam a wani ɓangare na filin jirgin.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. Al'ummar yankin ƙauyukan malamai Diyari da kuma Kargawa da ke yankin karamar hukumar Warawa a jihar Kano na fama da matsanancin ƙarancin ruwa, inda mafi yawan waɗannan yankuna sai sun yi tafiya mai nisa tare da haƙo ƙasa kafin su samu ruwan sha na yau da kullum. Wakilin sashen Hausa a Baraka Bashir ta jihar ƙauyukan da kuma rahoton da ta aiko mana.
Masu iya magana kan ce ruwa abokin tafiya, wannan shine matsalar da wasu ƙauyuka ke fama da shi, wanda tazararsu da gari bai wuce kilomita 30 ba. Ƙauyen Mallamai da na Kargawa da na Dinyari duk a cikin ƙaramar hukumar Warawa sun ce ba su da titi bare lantarki, amma babban abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya shine matsalar rashin ruwa. Mafi yawansu na tafiya mai nisa akan jakuna ko su tura kura, wasu kuwa a ka suke ɗora ruwan duk don samun ruwan amfani. Wasu matasa da muka iske akan jakuna, wasu da kura sun ce
a gaskiya muna fama da wuyan ruwa, kamar yadda kika gani sai mun yi tattaki daga nesa za mu zo mu turi ruwa, sannan kuma mu kai da yara da manya a samu ayi abin da za a yi. Ke ma dai kuma yanzu ga hinan kin zo kin gani idan kiya gane miki.
Naga kuma dai inda kuke zuwa ku ibi ruwa din ramuka ne?
Eh wallahi ba hanya ne, ba hanya.
To wannan ruwan daga ina yake? Tsatsafawa yake ko ku kuka gina ramin nan kuke samun ruwan?
A'a, kawai dai tonawa za a yi, aka tona ruwan zai tsatsafo daga ƙasa sai mu samu mu diba.
Na ga suna na gari ina eba ruwa iyaye na ruwa kamar sawu biyu. A'a, yau ne dai ba ma kullun nake yi ba, yau ne dai yin nake yin sawu biyu.
Alhassan Husaini ya ce an sha zuwa a duba matsalar su, har yanzu ba a kai ga magance musu ita ba.
Kilomita biyu haka kaga ba zai yiwu ya kasance wani in yana da ƙarfin da zai dauka haka, wani bai da ƙarfin da zai dauka haka, wani kuma ba shi da dama da zai sai wannan abin da ake dauka din, ma'ana jaki kenan. Wasu sukan diba a baro, kuna gani da yawa inda gashi muna zagawa da ku, kuna gani dan irin guraren da muke kwagula muna samu, anan muke samun ruwan sha. Haka ma har sune mana wannan din suna so su raba mu da irin waɗannan guraren da muke dan kwagula muna samun ruwan sha.
Kamar yadda muka zanta da mafi yawan 'yan ƙauyen, babban burin su a samar musu da ruwa. A cewar su, tuni wani mutum ya mallaki filin da suke haƙan ruwan sha da zimman fara sana'ar ibar yashi. Bella Adamu shine mai garin Dinyari ya ce suna fama da matsalar rashin ruwa, kuma hukumomi sun yi halin ko in kula da matsalar su.
Amma kin ga burzaki tun da siyasar na take ba kwayar da wani dan siyasa ya rubuta a kasar nan, kuma za a zo a rubuta rubuta a yi wannan a wani awani na ka sau illa masha Allah. To kuma dan wani ya zo yanzu yau za mu amince, kaga duk ya zama yaudara ake.
Bello Adamu ya ce babban burinsu a kawo musu dauki matsalar da suke fama da shi, domin idan babu ruwa babu rayuwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
A jamhuriyar Niger, masu kare haƙƙin mata na kokawa kan abin da suka ce rashin ba su kasan da ya dace a sabuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake sharhin jam'iyyun adawa da suka hada kai da PNDS tarayya ta lashe zabe ba su samu wakilcin da ya kamata ba a gwamnatin. Daga birnin Yamai ga rahoton Sule Mumini Barma.
Kimanin mata biyar ne ke kunshe a sabuwar gwamnatin da shugaba Bazoum Muhammad ya kafa mai ministoci 33, abinda ake ganin ya gaza daga kashi 25 daga cikin 100 na kason da ya shafi naɗe-naɗen mukamai da dokar laluwa sur le kota ta ware wa jinsin mata, yayin da a ɗaya ɓangare dokar ta wajabta baiwa mata kashi 30 daga cikin 100 na mukamman wakilcin jama'a ta hanyar zaɓe. Sabili kenan matan ƙasar suka ce da sake. Hashiya Halima Sarmai na daga cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin mata a nan Niger.
Mu da muke jin a bamu kashi 30 ko fiye da 30 a yanda muka yi gwagwarmaya, za a zo a bamu kashi 15. Ai in an bi gaskiya mun kai ma kashi 45. Zakiri mata sun yi kokowa, mata sun yi abin a zo a gani dangantar da wannan zaɓe da zaɓuɓɓuka da suka wuce. Kene kamata a ce mata an ba su haƙƙin.
Shugabar kungiyar APES Rabia Jibu Magashi na cewa yawan kujerun da mata ke kansu a sabuwar gwamnatin wata alama ce ta saba alkawali.
In kana tunada da aka rantsar da shugaban ƙasa Bazoum Muhammad, ya jaddada mana, ya ƙara faɗi, ya ce duk abin da aka ce dokar ƙasa ta wuce shi kuma zai yi aiki da shi. Kash sai gashi aka gani jiya ba a yi ba aiki da abin da dokar ƙasa ta wuce.
Sai dai shugabar kungiyar matasa ta Shenon Mufalmata Taya na alakanta rashin mutunta wannan doka da rarrabuwar kawunan da ake fuskanta a tsakanin kungiyoyin kare haƙƙin mata.
Ba a yi muna adalci ba, amma wannan abun duka kwance da kaya da kungiyoyin mata suka yi a ƙasar Nijar, saboda akwai kungiyoyin mata daban-daban wanda suka tara suka yi kungiyoyi 50. To yau da gobe ga irin ta nan abun da ake gaya musu kenan. Tun kake wannan mulkin ya zo, akwai mulkin wanda suka sakawa ga sakawa a kan gwamnatinsu na harko sun sa mace ta zama gwamnar gari. Mun yi tsammanin mata za su ci gaba da gwagwarmaya, za su ci gaba da gwagwarmaya, sai muka gane da in suka yi gwagwarmaya wani abu ne wanda ya shahe su, ta kansu ne suke ba ta mata ba.
Tuni dai masu rashin kare haƙƙin matan ƙasar Nijar suka ƙuduri aniyar ƙalubalantar abinda suka kira rabon kurar da aka yi wajen kafa sabuwar gwamnatin ta Muhammad Bazoum.
Akwai haɗaɗɗiyar ƙungiya babbar rezo na mata na kare haƙƙin mata, Famran sune shi. Shi za mu ta yanzu mu tattauna tsakaninmu, mu rubuta wasiƙa ga Prime Minister mai aika mishi, sannan mu ba shi lokaci mu ce ga a lokacin da muke so zuwa lokaci kaza saka mu koyo hadu, zan yi jira. In kuma babu abin da ya biyo baya, sauran zance na gari.
Alƙaluma sun yi nuni da cewa jinsin mata na da babban rinjaye da kashi 52 daga cikin 100 na yawan al'ummar Nijar. Mafarin kafa dokar luwa sur le kota wacce yake ware kason musamman domin mata wajen rabon mukamai ta hanyar naɗe-naɗe ko ta hanyar zaɓe, lamarin da ya tilastawa jam'iyyun siyasa baiwa mata damar shiga zaɓuɓɓukan da suka gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Karashi fa kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka.
Shekara ɗaya kenan da barkewar annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Sauran VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci saure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla, a jihar Borno hukumar tsara birane da gidaje ta yi alwashin tara naira biliyan 1,500,000,000 a bana a matsayin kudin shiga. Daga birnin Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dodabiyo.
Hukumar sake fasalin taswirin gidaje da filaye na jihar Borno ta ce tana zaran tara naira biliyan 1,500,000,000 cikin wannan shekara na 2021. Babban sakatare a hukumar injiniya Adam Bababine dai bayyana hakan lokacin da suke gudanar da taron ƙara juna sani ga ma'aikatan hukumar kan yadda suke sa ran za su tara waɗannan kuɗaɗe da ma fahimtar da su sanin makamar aiki. Injiniya Bababe ya ce ma'aikatarsu ma'aikata ce da aka ƙirƙiro ta don tara kuɗaɗen shiga, don haka jama'a su dinga ba su haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu a faɗin jihar.
A budget na 2021 muna sa ran insha Allahu in ba wani abu ne ya faru ba biliyan 1,500,000,000 insha Allahu. Sare mu samu kuma Juma'a mai kyau daga Laraba ake gane ta. Tun yanzu first quarter mun samu over 350,000,000. So by the time mun yi wani kidayen wannan so hudu quarter hudu kaga mun samu 1.4,000,000,000.
Daga farko zuwa yanzu kun tara kamar nawa?
Abin da ya faru last year mun tara 436,000,000 last year. So kaga this year kuma mun tara over 350,000,000. Wurin rijista filaye da gidaje insha Allah.
Kowane sako babban sakatare ne ke da shiga waɗannan ma'aikata da suka samu wannan horo a halin yanzu.
Abinda Bature yake cewa to whom much is given much is expected. Tunda na yi muku training, tunda na baku allowance, na gyara muku office, ina baku bonus, ni kuma dole ai aiki a ba mutanen Borno abinda suke biya su samu value for money da suke da shi. Haka to muke yi.
To ko me ma'aikatan da suka samu wannan horo ke cewa?
Ha billahi daga bogis suna gani rawa filin da ake yi ba su da fahimta, ba a fahimtar da su akan mutum za ka iya ka zo ka nemi fili akan ɗan kasa, za ka iya ka zo ka bude file ɗinka a baka fili wanda za ka zo ka samu. To wanzu suna gani kaman in ba kai ka san wani ba, ko kuma ba ka da wani taimakekke, ba za ka zo ka samu ba. Din sai su ga kaman kawai za ka zo ka bata lokacinka ne, din za ka zo ka bude file ɗin ma ba za ka samu ba. To yanzu dai ana fahimtar da mutane din yanzu za ka zo ka iya ka bude fili ko ba ka san kowa ba. Ba wanda ka sani bogis za su yi su baka fili.
A sunana Bitrus Musa Kulamda, ni staff ne na Town Planning Directorate a Bogis. Yanzu kaman lecturer kaman na batun revenue generation, kaga kowane dan kasa yana da ƴanci ko kuma yana da haƙƙi na biyan revenue ga gwamnatin sa. Domin me gwamnatin nan kudin da take samuwa na cin gaba dole ne jama'a su kokkuka contribution din su. Domin haka wannan workshop da muka samu nan tana nuna mana cewa kowane ma'aikaci ya kamata ya sani cewa yana da haƙƙi domin ya ga cewa gwamnati ta ci gaba.
Wasu daga cikin ma'aikatan hukumar tsara filaye da gidaje da ke jihar Borno kenan da kuma ake kira Bogis a wani taron faɗakarwa da aka shirya ma'aikatar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu.
Shekara ɗaya kenan da barkewa annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
kai kake mulki mun san ba kamantuwa kuma kai kai dan mutun a jariri har ka saka cikin uwa in ya so sai maka uta in ya ke shiga damuwa ni dai na san ado na hula a zamanta sanya kokuwa yau ga mu cikin tashar nan ta biyo ta zama kamar
na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatanci.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba mun kace gwamnati ta yi ita ce babban boko haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin mu na gaba tare da Aisha Mu'azu.
Mai sauraro barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Hakar man fetur na daga cikin manyan abubuwan da ke kan gaba wajen gurɓata yanayi, kama daga iskar da ake shaka zuwa harkar noma kai hatta rayuwar al'ummar da ke zaune inda ake haƙar ɗanyen mai yana fuskantar taskaro. Kudirin ƙasashen duniya na rage gurɓataccen iskar carbon a cikin muhalli ba zai yiwu ba sai an ɗauko hanyoyin gyara a wannan fannin. Dalilin da ya sanya yau a cikin shirin muka karɓi baƙuncin shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Malam Mele Kulukyari domin ya mana ƙarin haske a game da irin matakan da kamfanin ke ɗauka domin cimma wannan manufa. Kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen haƙar man fetur.
Me ma'aikatar mai na Najeriya ke yi domin tabbatar da cewa an samu daidaito a wannan fanni?
To a duk tsare-tsaren da ake duniya da kuma lissafin da ake yi yana ganin nan zuwa shekara 30 ko zuwa 40 man fetur nan amfani ta za ta ruku. Gaskiya da za ta ruku amma ba za ta bace ba. Sanin kowa ne har zuwa nan shekara 2050 ana ganin cewa wannan man fetur na hayan za su ci gaba da bada kusan 50 na cikin bukatun kayan sarrafa hanyoyin tafiya da na fawa da sauransu. Saboda haka har nan zuwa shekara 30 zuwa biyar wannan man fetur tana nan tare da mu. Amma kuma gaskiya ne akwai tsare-tsare da ake duniya kan rage wannan barna da man fetur da sana'o'in kewa muhalli kuma yadda ake yi shi ne a dawo kan misali ta cikin lokaci gajiyar lokaci a dawo da hankalin mu akan gas domin ita ta fi saukin bata gura muhalli da ita man fetur. Haka shi sabu muka dogara muka sa hankali akan wannan. Na biyu tafiyan da ake yi kasashe duk na duniya suna duba ta yaya ma za a yi a rage wannan tawannan. Mu ma kamfaninmu muna nan muna duba tsare-tsaren ta yadda za mu yi yadda za a samu hasken rana mu juya shi zama lantarki da dai sauransu. Mu ma ba bar mu a baya ba muna ci wannan tafiya insha Allah. Amma kuma abu mafi sauki shi ne a gane mu kasa ne mai tasowa kuma muna da mutane dimban mutane wannan dukiyar da Allah ya wa kasan nan ta kanya man fetur duk sannan kasassan kasan nan. Misali in ba manta ba nan kwanan arewan samu man fetur shi ma dole a dawo da shi domin aiwa mutane aiki domin a samu dukiyar da za a yi a gina gobe do eventually lokacin da wannan manfaita din ta kawo akwai muna da infrastructure din ma kasa da sauransu saboda haka babu ne da za a ce za a share ta yau ba amma mu kuma mun san cewa dole mu bi wannan tsarin shi yasa muke tattaunawa da hukumomi da yawa na duniya har da wasu kamfanoni da hukumomin America da sauransu akan yadda za su taimake mu ma mu ai wannan tafiya da mu kuma karshe mu kasa ta cire ban wannan halin da ke
Na kuma san ta da Professor Adamu Idris Tanku masani kuma malami a tsangayar ilimin kimiyyar kasa a Jami'ar Bayero a game da matakan da kasashen duniya suke dauka domin samun maslaha akan batun rage gurbataccen iskar carbon a duniya
za a ga kasashe na duniya kusan da yawa kowa yana bada nasa tallafin na yadda waɗannan zai kawo nasa gudunmawa a yadda duniya za ta samu mafita akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su da kankansu akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba daya suka hadu suka fito da tsari na yadda za a bada tallafi wa muhalli idan muka dauki wannan tsari na yadda kasashen duniya gaba daya suka hadu akwai tsari da kasashen duniya suka fito da shi wanda aka yi wannan tsari an fitar da shi ne a yadda kasashe na duniya gaba daya za su iya samun tagomashi akwai manyan kasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu yanayi na gurbata muhalli waɗannan kasashe su an dora musu cewa dole duk ayyukan da za su yi zamana sun yi yadda za su rage yadda suke fitar da wannan hayaki mai guba da ake kira carbon kuma za ki ga ana kafa manya-manyan masana'antu masu amfani da hasken rana wajen ba da wutar lantarki
Na kuma sake yi wa Malam Mene Kulukyari tambaya kamar haka.
Kamfanin man fetur na Najeriya bayan da hankali a harkar gas a yan kwanaki na yanzu ina ake da wannan batu.
Tafiya ta nisa na farko kamun ka samu gas zuwa cikin kasa dole kana da hanyoyin da za a ɗauko man nan daga inda ake hako su zuwa gidaje ko kuwa zuwa masana'antu. Abinda muka sa hankali a kai kenan yau. Yanzu nan zuwa wata ɗaya ya daɗe kenan akwai hanyar da muke kira wajen layin gas da muke kiran shi OBOB River Crossing idan aka kammala wannan za a ga kusan biliyon biyu na gas za a samu a cikin layukanmu wanda za a bacci ya gagara kuma idan aka aiwatar da wannan za a ga sassan kasan nan kamar misali gabashin kasan nan da kuma yammacin kasan nan za a samu gas sai dai mu jira masu saya gas din nan tana da kashi-kashi Na farko wanda muka sa hankali a kai shine natural gas wanda za a tabbatar cewa ya isa masana'antu da kuma wuraren da ake yin lantarki da sauransu.
Tomi Sauraro, iya abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa kenan a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talakan da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su hoho
menene hoho
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya ku kasance da muryar Amurka
masu sauraro da wannan makawo karshen wannan shiri na musamman a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina da na gabatar ke sallama da ku sai kuma can da misalin karfe 4 neman agogon Najeriya da Niger wasu abokan aikin namu za su zo dauke da wani sabon shiri kafin wannan lokaci ku kasance lafiya